Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirinmu na makon jiya, mun ji yadda tashin farashin canjin kudaden kasashen waje musamman dalar Amurka ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin shekara daya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya. To ko yaya hakan ya shafi sana'o'i da 'yan kasuwa a kasar? Alhaji Dayyabo Salisu Sa'ad babban dan kasuwa ne a Najeriya.
Alhamdulillah, lalle kan kusan da za a rufe shekara daya an samu abubuwa fuskoki kala biyu, kusan da mai daɗi da mara daɗi, da ko ba komai a yanzu kusan wahalar ta fi ƙarfi, ko da ban faɗa ba kowa san haka rayuwar take. Kusan ɗan wahalin da ake sha kai tsaye yanzu, wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan, kowa ka taɓa zai ce maka dala dala dala. Dukkan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani. Kusan a yanzu mutane su suke ma dalar ta dawo ma yanda wannan gwamnati ta same shi. Kuma ana ga har abada an yi baibai ba alle bane ta dawo, ma'ana ta dawo 700-750. Ana ga samun cawon nan kai yanzu so ma ake ta tsaya a 1,000. Tunda ana ga yanda gwamnatin nan ta samu dala ma ba za ma su ta dawo a wannan tsarin ba. Dalilin shi ne wannan wahala ta farko, da duk ɗan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan ta kawo tun daga abin da za ka tashi batun visa, ticket, zuwa siyo kayan, zuwa duty. Kudi ya shafi wannan masifin, kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki.
Wai daga ina da ina kuke so kayan kuɗi?
Kusan duk wata ƙasa da ta shahara a bangaren samar da kayayyakin bulawus muna so kaya a cikinta. In ka ɗauke ni su India, China, Ceylan, Dubai, duk muna so kaya daga wannan ƙasashen. A wani bangare na Egypt muna siyan kaya gaskiya.
Kamar za a iya cewa magana canjin nan manufofin gwamnatin Tinubu akan harkar canjin musayan kuɗaɗen nan shi ne za a iya cewa shi ne ƙalubalen ku?
Eh, yana da alaka da wannan, da mu da dukkan wani ma mai alaka da kasuwa irin tawa. Dalili da ya sa na ba ku wannan misalin ko ba komai, a wannan yanayin da ake ciki mun samu labarin cewar gwamnati tana gargadar duk wani embassy da aka sani cewar su daina alaka da dala. To wannan abu ne mai kyau. To amma a ce magana an ce wai ana dukan jaki, ana dukan jaki, ana barin teki ne ko ana mene na dima cikin karin magana. Ai maganar tun farko sai a hana biyan duci ma da dala. Tunda duk in ka je ka so kaya akan dala, da dala ake buga dutin da za ka biya. To wannan yana daga cikin ƙalubalen da ba kowa ya san wannan abu ba, su wanda yake cikin tsarin. In an hana wancan to a gwamnatin ce ma a ringa biyan duti da naira. Amma in ka je in dala ta yi sama da dala za su buga maka, in dala ta yi ƙasa da dala za a buga maka. Kuma ƙasar nan kullum kuka yake naira ta kare. Kaga a yadda a tafi man saka daga sama har ƙasa duk abin da za a yi shi da naira.
Kamar kana cewa daidaita farashin dala da yanayin samar da ita shi ne sauƙi a gare ku?
Yana tasiri. Ko ba komai yanzu da ba ku wannan ɗan misalan alaji. In ka samu kuɗi da sauƙi, kawo kuɗinka daraja ya yi ba lalacewa ba. Yanzu a kaɗan duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka ɗauke kamar India na farko ya tafi kusan fa sai ka biya wajen duci wajen miliyan 18-19. Kusan za ka ɗauki irin su China ne ma su 16 da wasu abubuwa. Kuma kullum ina ƙara maimaita maka, ya kamata a ce duci an dawo biyan duci da naira ba da dala za a buga maka. Saboda dalar kullum in ta yi sama in ka buga, kaga in abu ya zo da sauki dole jama'a mu zo mu sayar da kaya da sauki a cikin gida. Don kuwa babu sauki ta yana za a samu kaya da sauki. Alhaji akwai masu kama fa da yanzu koye kayan su masu ke ba su sayar. Kowa saboda ba su yadda ba ma lalle. Duk yanda ake ganin dala za ta yi ƙasa mutane ba su yadda ba. Koye kayan su sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su. Kusan fa irin wannan rayuwar fa ake za ka san.
Baya ga bacin musayar kuɗaɗe, canjin musayar kuɗaɗe, menene za a cewa yana gwamnati ta zo da wani tsari a wannan shekara daya wanda kuke ganin kamar ya zama kamar ƙalubale?
Shine maganar kowa ma da mu da kowa shine maganar mafita. Matakin farko da aka fara samu kafin ma mu kai ga wancan magana da muke na dala, alatin daga lokacin da aka maida man fetur halin da yake a yanzu, daga nan aka shiga masifa ta farko a ƙasar nan. Daga wannan lokacin ko na fada ko in fada ba kowa ya sani.
Eh amma misali muna so ka dinga alakanta wannan tsarin da yadda ya shafi sana'ar ku kai tsaye ko hada-hadar ku.
Hujjar da yasa nace ya shafi kai tsaye in ka tambaye ni akan hakan shine na farko a wannan dalilan tun muna daukar mota musamman dauke irin J5 da take da ko mana kaya daga wani Chako Lagos zamu dauke ta akan naira 80,000 yanzu fa ta koma ana dauko ta naira 240,000 kaga kai tsaye ya shafi kasuwancin makan nan. Na biyu wanda zai taso a baya yazo yayi sayayya ya hada abubuwa da dama yanzu ne sai dai ce ya wani in zaka tafi zan yi wobble mu kan mu yanzu da mun mu sun koma harka sai dai ka je kai wobble din saboda zaka dauke kar ma kai maganar jirgi wanda zai haula jira da tafiya je su kai ko homa da zai bi boss din nan ya je su in ka dauki iya kudin sa da kudin abinci da zai shige sai ya dawo za ga ya kashe abin da ya tafi naira 80,000 zuwa sama sabanin bayan naira 40,000 ko 30,000 da wani abu zai je maka to ka kai tsaye ya shafi kasuwancin mu in ka je ka da duk wannan abu fa sai ka saka shi a cikin kasuwancin ka to shi yasa
na farashin kayan
eh dole sai ka kara su saboda ai lissafi kake dubi ba kake dai ba in ka duba abin kai tsaye wannan harkar man fetur ta tsara taka rawa akan wasu halaye da ake ciki a yanzu a ƙasa da kuma kai tsaye na bangaren kasuwancin namu
to ya za a iya cewa mu'amala da na san kuna da kalubale na mu'amala da ma'aikata da sauransu yaya a cikin wannan wata 11 da suka wuce yaya za a mu'amala ku kasance misali
to alhamdulillahi gaskiya tun daga waccan ƙarshen gwamnatin waccan da ta tafi zuwa yanzu alhamdulillah gaskiya mun fahimci juna tsakanin mu da ma'aikata ba ma samun wani turjiya tsakanin mu da su domin tun a baya an diduba musamman muna da wobble da muke samu duk motar mu muna da wannan wobble za ka na kungiyar mu ne na Emplaus duk da jaraba da aka ringa samu ana samu a duba ana samu Allah ya tsallakar da mu gaskiya ba mu da matsala da ma'aikatan sa alhamdulillah a baya dai mun samu amma su ba mu rashi
waccan matsala ta da kace ta sababa wahalhalu akan harkokin kuna blouse din nan ma'ana cire tallafin man fetur da ya kara tsadar sha'anin transportation da kuma zancen masar kudin nan na dala menene misali shawara ku gwamnati tun da dai wannan ita ce karo na farko za a ce ta dauka shi ɗaya bisa hudu na wa'adin ta
shawara ta kai tsaye da gwamnati na farko in a yanzu ka san ma an ja layi an ce dala ta tsaya a wani yanayi wanda insha Allah ana sa ran da shekara biyu ko zuwa uku ma ba za ta motsa ba an samu nutsuwa ta farko shi ba tsadar ta ce ba koda za a yi tsadar a ce an ja muku layi akan kaza saboda ko a yanzu ba bangaren muke tattauna ba kusan ka kalli yanayin yadda aka yi budget da kuma yanda ake sayar da naira yanzu a gwamnatance a bankuna za ka da bambanci abin ce ka sa gane ya yake ne kuma a zahiri ni na kalla babu wani abu da mai kama da supplementary budget da za a ce an zo an yi a ƙasar amma sai ka kasa ganin dala tana da wani price kala biyu na biyu samar da ita ko kwance har yanzu na farkon samar da ita akan farashi da a maido ta ko 1,000 ko abin da ya kama da haka musamman ma mu abin da hakun lake ta ne ba ƙasar na fa dala ta 1,000 ne duk wanda zaka jina maka magana dala ta da 1,000 wanda kila ta kankan da 1,000 ta mu da 1,000 dala in na samu haka da sauki amma ba a ce ta dara kuɗin mu bane cikin gida to wannan shine abu na farko na biyu da Allah zai taimake mu wannan gwana ta yi tunani man koyaya a kado shi karo yau kasa shi ma karin sauki ne musamman ma harkokin namu na cikin gida kamar bar magana fita waje harkokin cikin gida koyaya aka taɓa price din mai ya
dai ga zira kayayyakin
eh da kayayyakin mu da masu saye da kayayyakin duka za a samu sauki domin kowanne yanzu yayi rauni kowanne matafiyan aje a saya sun yi rauni wanda zai tashi ya ce so da kansa an yi rauni
masu taurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kam a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.